Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM duk a jamhuriyar Nijar. Sannan muna nan ko da yaushe a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 inda za ku ji cewa wata mai bincike a sashin nazarin dalilan da ke haifar da ayyukan ta'addanci a Jami'ar Maryland da ke nan Amurka ta ce gwamnatocin Najeriya da suka shuɗe sun yi sakaci wajen dakile kungiyar Boko Haram tun farkon bullar kungiyar. To shin wane irin tasiri jinkirin aiwatar da kasafin kuɗin ƙasa ke yi ga al'amuran yau da kullum?
Ya ci shafan rayuwar mutanen ƙasa waɗanda suke talakawa ne wanda suka dogara ko dai ta matsayin albashi na biyu ko kuma na a inganta rayuwarsu ta fannin ilimi da lafiya da hanyoyi.
Za ku ji sauran fannonin da hakan ke shafa, sannan yau kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Menene kiranku na ganin an warware takaddamar da ke tsakanin majalisar dokoki da fadar shugaban ƙasa dangane da kasafin kuɗin na bana? Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Sannan za ku ji cewa shugaban Najeriya ya karɓi bakuncin wata babbar jami'ar bankin duniya a yau. Sai a biyo mu domin jin dalilin wannan ziyara, amma fa za mu fara ne da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Babban ɗan takarar kujerar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican ta nan Amurka, Donald Trump, ya yi kira yau Laraba a kan yin muhimman canje-canje a manufofin harkokin waje na Amurka waɗanda za su sa muradan ƙasar kan gaba. Yana mai iƙirarin cewa a halin yanzu manufofin duk shirme ne kawai. Trump, wanda ya taɓa gabatar da wani shiri a kafar talabijin, bai kuma taɓa riƙe wani muƙami na siyasa ba. Haka kuma bai taɓa fidda cikakkun muradansa na manufofin harkokin waje ba. Amma a jawabin da ya yi na mintoci 38 a wani otel da ke nan birnin Washington DC, Trump ya caccaki shugaba Obama akan yadda yake gudanar da harkokin diplomasiyyar Amurka a bisa shawarar tsohuwar sakatariyar harkokin waje Hillary Clinton. Ta yiwu Hillary za ta kara da Trump ɗin har jam'iyyar Republican ta tsayar da shi a matsayin ɗan takara a zaben da za a yi cikin watan Nuwambar wannan shekarar. Trump ya ƙara da cewa shugaba Obama da Hillary Clinton sun gudanar da wata bahaguwar manufa wajen aiwatar da manufofin Amurka da suka shafi sauran ƙasashen duniya.
A yau Laraba, dakarun Iraki sun sake kai hari a kan tangar mayakan ISIS da ke Mosul, inda suke ƙara dannawa zuwa cikin garuruwan da ke kudu maso gabashin birnin da suka jijjiki daga hararen jiragen sama na dakarun haɗin gwiwa na ƙasa da ƙasa. An kai tsawon makonni wato ana kai hare-haren bayan cirjiya mai ƙarfi da dakarun Iraki suka fuskanta bayan da suka kwato ƙauyuka uku cikin takwas daga hannun mayakan na ISIS. Mutanen da ke tserewa daga waɗannan ƙauyukan sun ce 'yan ISIS sun gina hanyoyi ƙarƙashin ƙasa don ɓuya, suna kuma kaiwa dakarun Iraki farmaki da daddare, sannan kuma suna amfani da 'yan ƙunar baƙin wake wajen hana su wato kusantar su. Tun da safiyar yau Laraba, dakarun suka fara kai farmaki, ya zuwa rana dakarun sun samu shiga garin Mahana. Kafafen yaɗa labaran yankin sun ambaci wasu kwamandoji da ke wurin na cewa wato suna cewa an auna wasu mata uku 'yan ƙunar baƙin wake da mayakan ISIS su 15 ta hare-haren ta sama da aka kai a garin na Mahana.
Wani harin ƙuna baƙin wake ya raunata aƙalla mutane 7 a arewa maso yammacin birnin Bursa da ke ƙasar Turkiyya, sanannen wurin da masu yawon buɗe ido ke kai ziyara. Hukumomi sun ce wata mace ce ta tarwatsa kanta kusa da babban masallacin birnin, ita ma kuma ta sheƙa lahira. Nan take dai ba a samu wanda ya ɗauki alhakin kai harin ba. Ƙasar Turkiyya ta sha samun hare-hare cikin shekarar nan, ciki har da wasu guda biyu a Istanbul, birni mafi girma a ƙasar, wanda 'yan ƙungiyar ISIS suka ɗauki alhakin kai shi, sannan kuma sai wasu hare-haren guda biyu da aka kai a Ankara, shi kuma 'yan ƙungiyar mayakan sa kan kurdawa ne suka ɗauki alhakin kai shi. Haka kuma wata ƙungiya ta masu tsatsauran ra'ayin addini, ita ma ta ƙaddamar da wasu hare-hare yawanci a kan 'yan sanda da jami'an tsaro. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Ana sa ran shugaban da yafi kowanne shugaba dadewa a nahiyar Afirka akan mulki wato shugaban kasar Equatorial Guinea Theodore Obiang shine zai lashe zaben kasar don sake yin wani wa'adin shugabancin kasar. Yanzu haka mutanen kasar na cin Najeriya sakamakon zaben da aka yi ranar Lahadin da ta gabata. Har yanzu kwanaki uku bayan zaben manyan hotunan yakin neman zabe na shugaba Theodore Obiang na nan manne a jikin gine-gine dake birnin Bata. Bisa ga doka kamata yayi a kawar da duk wasu kayayyakin yakin neman zabe kwana daya kafin zaben. Iyalan Obiang sun shugabanci kasar tun daga lokacin da ta sami yancin kanta a shekarar 1968. Shugaban kasar na yanzu ya dare kanka daga mulki ne bayan da ya hambare gwamnatin kawunsa a juyin mulkin da ake a shekarar 1979. Equatorial Guinea na daya daga cikin manyan kasashen dake kudu da hamadar Afirka dake sarrafa mai da iskar gas. Kuma kasancewar 'yan kasar ba su da yawa, haka na nufin wato kasar na da kudade da ake kashewa na cikin gida mafi yawa a Afirka, wato a cewar rahoton Majalisar Dinkin Duniya na shekarar 2014. Amma kuma ita ce kasar da ke baya-baya a jerin kasashen da ke tasowa. Yalin Obiang na ɗaya daga cikin waɗanda Amurka da Turai ke gudanar da bincike a kansu game da badakalar miliyoyin kudade. Shugaban ya samu nasarar zaɓuka har sau biyu kenan, bai taɓa kuma samun kasa da kashi 95 ba na ƙuri'u. Sai dai jam'iyyar hamayya ta CPDS ba ta yi zaben ba, tana mai cewa hukumar zaben kasar ba ta faɗin gaskiya. To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara rahoton namu ne daga Najeriya, inda a yau ne wata babbar jami'ar bankin duniya ta kai wa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ziyara, inda suka tattauna kan hanyoyin da za a bi wajen tallafawa Najeriya, wato shawo kan matsalolin da suka yi wa tattalin arzikin kasar da bai bayi. Daga Abuja ga rahoton Umar Faruk Musa.
Bayan da aka kammala ganawar ne, Misri Maliyani Indarwati ta bayyana mana cewar lallai ganawa da shugaba Muhammadu Buhari yana da muhimmancin gaske a daidai lokacin da Najeriya ke fuskantar kalubale daban-daban, daga dai na tattalin arziki ne har zuwa na sha'anin tsaro.
This is a good opportunity for us to discuss with the government to understand the challenges that Nigeria economy is now facing.
Wannan muhimmiyar dama ce da muka amfani da ita domin tattaunawa da fahimtar kalubale da matsaloli na tattalin arziki da Najeriya ke fuskanta, kamar yadda sauran kasashen duniya ke shan fama dangane da tabarbarewar tattalin arziki a duniya baki daya da faduwar darajar mai da sha'anin tsaro. Najeriya ma tana fama. Don haka ne muka zauna da shugaban Najeriya da sauran wakilan gwamnati domin duba hanyoyin da babban banki na duniya zai bi domin ba da tallafi da taimakawa. Shugaba Muhammadu Buhari ya bayyana wa wakilan bankin na duniya cewar Najeriya tana fatan samun gudunmuwa da goyon baya na wannan banki da duk sauran kasashen da abun ya shafa, da a bata tallafi domin tabbatar da an dawo mata da kudadenta da aka sace aka aje su kasashen ƙetare, wurin tabbatar da an yi wa al'ummar ƙasar aiki ba tare da wata tangarda ba, kamar yadda kakakinsa wato Malam Garba Shehu yake bayyana mu a tattaunawa da nayi da shi bayan da aka kammala taron.
Shi kuma abin da shugaban Muhammadu Buhari ke yi na ce, a'a, don an yi barna a baya, kada a zaton cewa wannan gwamnatin ita ma wato gwamnati ce irin kada da wannan gwamnati ce da ta kauce ba wai tsinci na siyasa ba, har yadda ake da amanar jama'a ba za a yi wasa da wannan abu ba, saboda haka a dawo mana da kudin, kuma gwamnati shi zai sa ido da tabbatar ba a sace.
Malam Garba Shehu kenan kakakin shugaban kasa Muhammadu Buhari a tattaunawa da nayi da shi. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa, to har yanzu dai muna batun na Najeriya ne, inda wata mai bincike a cibiyar da ke sa ido kan ayyukan ta'addanci a jami'ar Maryland da ke nan Amurka ta ce gwamnatocin Najeriya da suka shuɗe sun yi sakaci wajen daƙile wanzuwar ƙungiyar Boko Haram. Amma Amy Pett ta ce matsalolin halin ƙuncin rayuwa a arewa maso gabashin Najeriya su ma sun taimaka wajen faɗaɗa ayyukan ƙungiyar, kamar yadda za ku ji a fasarar hirarsu da Jeffrey Young na sashen talabijin ɗin muryar Amurka.
So taking the example of Boko Haram, if you look at their strongholds, where they emerged, where they flourished, the states of Borno, Adamawa, and Yobe in Nigeria.
Idan ka duba yankin da kungiyar Boko Haram ta samu asali, wato Borno da Yobe da Adamawa, wannan yankin na arewa maso gabashin Najeriya ya daɗe yana kasancewa a baya ta kusan kowace fuska ta ci gaba. Idan ka duba ta fuskar batun mutuwar yara ƙanana da mutuwar mata a lokacin haihuwa da ayyukan yi da ƙarfin tattalin arziki da ilimi da kusan komai suna baya. Idan ka dora waɗannan matsaloli akan matsalar cin hanci da rashawa da ta'addabi gwamnatoci a matakin jiha da gwamnatin tarayya, hakan ya haifar da wani dandalin samar da matasa ga Muhammad Yusuf.
Why wouldn't the Nigerian government, seeing what was going on in Borno and in the region back in 2011, etc., when there was a shift in Boko Haram?
Kina ga menene sa gwamnatin Najeriya bata lura da abin da yake faruwa a Borno da sauran yankin a shekarar 2011 da sauran su ba? A lokacin da Boko Haram ta dauki wani sabon salo, menene sa ba a yi maza-maza an dakile lamarin ba? Kina ga siyasa ce ko rashin lura ne? Yaya zaki kwatanta lamarin?
Ineptness? How do you characterize this? How could this have happened?
It was a couple of things. Once they arrested and executed Muhammad Yusuf, they sort of declared mission accomplished. Boko Haram is defeated. We have either killed or arrested all the
Abubuwa ne da dama. Ɗaya daga cikin su kuma shine a lokacin da aka kashe Muhammad Yusuf, sai gwamnatin Najeriya ta ga kamar ta kawo ƙarshen kungiyar gabaki ɗaya, kuma sun yi sanyin jiki wajen gane cewa ba haka bane. Sannan da yawan abin da ya faru na da nasaba da siyasa. Da farko ana ta kai ruwa rana bayan rasuwar shugaba Yar'Adua da karɓar mulki da mataimakinsa Goodluck Jonathan yayi, ayin ta cece-kuce kan waye cancanta ya karɓi mulki. Tun bayan da Najeriya ta koma mulkin demokradiyya dama, akwai wani tsari na karɓa-karɓa tsakanin 'yan kudu da ɗan arewa. Yar'Adua ɗan arewa ne, saboda haka bayan mutuwarsa sai ɗan kudu ya karɓa, har ta kai ga Jonathan ya sake nema a zaɓe shi. Saboda haka duk waɗannan al'amura sun taimaka wajen rikicewar ƙasar har ya ɗauke wa mutane hankali. Kuma dama yankin arewa maso gabashin ƙasar ya kasance wani yanki ne da aka manta da shi a harkokin ƙasar. Haka yasa abubuwa suka rikicewa yankin ta yadda aka kasa shawo kan
lamarin.
Fasarar kalaman Amy Pett kenan, wata mai bincike kan ayyukan ta'addanci a nan Amurka. To, a Najeriya har ila yau, yayin da ake ci gaba da kai ruwa rana game da batun kasafin kuɗin bana, na tambayi Malam Yusuf Aliyu mai sharhi kan al'amuran tattalin arziki, irin tasirin da jinkirin aiwatar da kasafin kuɗi kan iya yi ga al'amuran yau da kullum.
Wannan abu yana da tasiri musamman a hankali a amfani da lokaci da ake wajen gabatar da kasafin kuɗi. Kuma in muka ɗauki misalin kasafin kuɗi da Najeriya take amfani da shi a yanzu, wanda yake kasafin kuɗi ne mai hawa biyu, na ɗaya shi ne na mai ɗan gajeren zango, na ɗaya kenan, na biyu kuma ta kasancewansa yana da wato yana da fasali na sufulin kasafin kuɗi, wanda yake shi ne zero based budget. To, duk kuskuren da aka yi akan lokaci to zai shafi gudanar da kasafin kuɗin, tun da kasafin kuɗi ne wanda ake amfani da lokaci wajen gabatar da shi. Sannan kuma wannan lokaci yana da hawa-hawa na hauhawan farashi, wanda yana iya shigowa cikin kasafin kuɗin gema kasafin kuɗin tarnaki, wanda a ƙarshe ya fi shafan rayuwar mutanen ƙasa waɗanda suke talakawa ne, wanda suka dogara ko dai ta matsayin albashi, na biyu ko kuma na inganta rayuwarsu ta fannin ilimi da lafiya da hanyoyi, wanda yake taimaka ma wato zirga-zirgar tattalin arzikin ƙasa, wanda yake samar da ayyukan yi, wanda kuma yake samar da kuɗaɗen shiga a aljihun mutane, wanda a ƙarshe suke shiga kasuwa su biya tattalin arzikin da shi.
Kamar ya ka kalli zaman da aka yi tsakanin fadar shugaban ƙasan da su 'yan majalisun game da wannan batu na kasafin kuɗi, kana ga an ɗauko hanyar warware wannan matsala?
Eto, wannan taro yana da muhimmanci, kuma dole ne shugabanni daga ɓangaren zartarwa da kuma ɓangaren majalisa su kiyaye haƙƙoƙin da ke kansu na wato shigar da siyasa a cikin kasafin kuɗin. Haƙƙin siyasa a cikin kasafin kuɗin shi ne haƙƙin gabatar da abubuwa na siyasa wanda zai shafi mutane, ba abubuwa na siyasa wanda zai kawo jinkiri ga tafiyan tattalin arzikin ƙasa ba.
Malam Yusuf Aliyu kenan. To, yau kan wannan batu zan ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Menene kiranku na ganin an warware takaddama da ke tsakanin Majalisar Dokoki da fadar shugaban ƙasa dangane da kasafin kuɗin na bana?
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To, madalla kiranmu na farko ya zo ne daga Wase, jihar Plateau. Wane ne a kan layi?
Mai magana daga karamar hukumar wace a jihar Plateau.
Muna jin ka, wane ne ke magana? To naga kamar layi nashi ya tsinke, amma ga kira daga Zaria mun samu. Wane ne akan layi?
To assalamu alaikum, kana tare da Musa daga garin Kwangila, member kungiyar Taska.
To Malam Musa, muna jin ka.
Ni wannan al'amari addu'a ce zamu yi kawai, Ubangiji Allah ya kawo mana mafita a ƙasar mu nan Najeriya. Saboda wannan al'amari abu ne wanda yake dole sai dai addu'a. Addu'a za a yi ta yi har Allah ya ba mu mafita, amma abin ya suma zama abin tsoro. Allah ka ƙara mana haɗin kai a ƙasar mu, kuma Allah ka sa shugabannin mu su tsoron Allah, kuma su tausaya mana mu talakawan Najeriya. Nagode. Musa daga garin Kwangila, memba kungiyar Taska, tashi lafiya.
Madalla, mun gode Malam Musa daga Zaria. Ga kira daga Adamawa mun samu, wane ne akan layi?
Abakar ne daga Adama from local government.
Yawwa, to Malam Abakar, muna jin ka, amma kaɗan ƙara ɗaga murinka kaɗan.
Dangane da abin da 'yan majalisa suke mana nan, gaskiya ba su kyauta mana ba, gaskiya kamar mu mutane masu arewa masu gaba suna, wallahi muna cikin wahala ba kaɗan.
Kamar waɗanne irin matsaloli kuke fuskanta, ko za ka iya zayyana mana?
Matsaloli ko abin more rayuwa kamar su ruwa, su kaf, wallan ɗan majalisa su ma ka su yayin na adama ba ku ci ta ce wuri ta ce maka ba ku ci ta ce mana ayyuka.
To Malam Abubakar kenan daga jihar Adamawa, mun gode kwarai da gaske, bari mu je Port Harcourt. Wane ne ya kan layi?
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Malam Mahmud, kana tare da Salisu Mai Dabino daga Port Harcourt.
To Malam Salisu, muna tare da kai.
Gaskiya muka wani abu da yake faruwa tsakanin wannan gwamnati da ake mana na kasafin kudin Najeriya din nan, gaskiya ba mu ji daɗin shi ba.
Dalili.
Amma duka ne mun dora akan yan majalisi ne.
Mene yasa ka
da hankalin mu? To mu kan bana sai mu ce mun yi zaben tumin dare, gaskiya yan majalisu ba su bana adalci akan wannan kasafin kudi ba. Suna ce mana yawo da hankali.
To amma
yadda 'yan Najeriya suke cikin matsaloli,
ba ka gani su 'yan majalisun su ma akwai dalilansu da yasa suke ta inja-inja game da wannan batu na kasafin kuɗi?
Malam Mahmud, ai ba wani dalilin da ya yi talakawan da suka zaɓe su, suna yadda suke cikin matsala, ba ka gani? Kawai dai zaben tumin dare ne muke wannan kalan.
To ra'ayin Malam Salisu kenan daga Port Harcourt, mun gode kwarai da gaske, bari mu je Gumel jihar Jigawa kenan. Wane ne akan layi?
Kana magana da Alhaji Awale mai gyaran rediyo da ke garin Mele.
To Alhaji Awale, muna jin ka.
Yauwa, dangane da ainihin magana kasafin kuɗi nan da 'yan majalisu suka na yawo da hankali.
Muna ji.
Yauwa, to gaskiya ina so da gaggawa su mai da hankali a kasa su tabbatar da wannan kasafin kuɗi ya zamu karbuwa.
To mun gode kwarai Alhaji daga Gumel, bari mu sake koma Adamawa. Wane ne akan layi? Hello, na Adamawa, kana tare da mu?
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam. Amma za ka kashe rediyon da ke gefenka, tana mana wato katsalandan a cikin abin da muke ji, ba ma jin ka sosai. Ka kashe? Hello, kana yauwa, to faɗi sunanka, muna jin ka.
Kana ji na ba?
Muna jin ka.
Ni ne lokalwa daga ƙaramin hukumar Gwik.
To muna jin ka.
Gaskiya abin da 'yan majalisa suka bu su kyauta ba.
Amma kuma baka ganin kaman su ma sun duba shi kasafin, sun aika wa fadar shugaban ƙasa, kana ga ita fadar shugaban ƙasan ba ta da laifi a wannan lamari, kawai a ɓangaren majalisa abin yake?
Gaskiya ba su kyauta mu ba, muna son gashi nan ko ina zafi ya kama mu, ko ta ina abin da muke ba mu sani ba.
To madalla, mun gode. Wannan mai kira ne kenan daga jihar Adama, bari mu je Bayelsa. Wane ne akan layi?
Alhaji Hayatu, mazaunin Bayelsa.
Alhaji Hayatu, muna jin ka.
Ina muku fatan alheri da kuka ba mu. Muna kamar ma'aikacin da ya sha mana ya shahe mu, ya sha mana ciwo. To duk wato 'yan majalisa, mu talakawan Najeriya ba mu san ciwon kanmu ba, ba mu san haƙƙinmu ba, don inda mun san ciwon kaninmu, abinda an maganin mu ka da su mu kiraye su, duka komo.
Wato a musu kiran yake nan da a janye su.
Yawwa, eh kiran yake ai duka komo don saboda wallahi ba su samu don shari abinda ya samu talaka kai da yau su dai daga gare su sai a ɗan su don wallahi su faɗa maka nan baya sa wallahi akwai wanda ga kwana uku bai ci abinci ba yau. Halin da ake babu albashi babu komi wallahi komi ya tsaya tsit. Gamu da su wallahi sai dai mu ce gafi ga Allah. Allah shi ne.
To ra'ayin Alhaji Hayat kenan daga jihar Bayelsa, bari mu je Cross River. Wane ne akan layi?
Alhaji Gambo ne daga Cross River a gudun Najeriya.
Alhaji Gambo muna jin ka.
Ra'ayina shi ne ina so 'yan majalisu su gaggauta sa hannu akan su gaggauta gyara akan bojin na ƙasa saboda shugaban ƙasa ya samu ya mana ayyuka. Kuma bayan haka ina so in ba su shawara shi ne 'yan ƙasa sun gano su fa saboda yawancinsu nan gaba dai ba su gyara halayensu ba nan gaba ba mu iya zuwa mazabansa gaskiya.
To mun gode Alhaji Gambo daga jihar Cross River, bari mu je Kaduna. Wane ne akan layi?
Shagori Sabo gidan Kaji Kaduna Nigeria.
To muna jin ka Mallam Sabo.
A gaskiya 'yan majalisunmu bai kamata hakan ta kasance musu ba, ya kamata su haɗa kansu ne da shugaban ƙasa domin komai aikinsu ya tafi daidai yadda ya kamata. Amma idan ba haka ba, kaga duk wannan abubuwan da ake ta faman yin su yanzu bai kamata a ce tun lokacin da an ba da wannan abubuwan gabaki ɗaya abun bai yi mana ba ya yi mana daɗi. Bai kamata a ce su sun mun zaɓe su sun tafi to su zo su yi mana aiki su yi komai yadda ya kamata. Amma
to mun gode Mallam Sabo daga jihar Kaduna kamar afuwa, anan za mu dakatar da kai saboda lokaci ya ɗaga mana hannu. Mun gode ƙwarai da gaske. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Kwallon kafa a Najeriya ya sake samun bunƙasa inda hukumar League ɗin Najeriya ta ƙulla yarjejeniyar haɗin gwiwa na shekaru biyar da ta kwadanta ta ƙasar Spain wato La Liga. Shugaban hukumar League ɗin Najeriya LMC Shehu Dikko shi ne ya sanya hannu a madadin League ɗin Najeriya a yayin da shugaban La Liga Janvier Tebas ya sanya hannu a nasu ɓangare. A cewar shugaban hukumar League ɗin Najeriya Dikko, wannan yarjejeniya dai za ta amfani ɓangarorin guda biyu musamman ma a fannin training, ƙarawa juna ilimi, ƙulla haɗa-haɗa da kuma tallace-tallace. Shugaban hukumar yawon buɗe ido ta ƙasar Uganda Steven Semwe ya ce sun fara girban alfano da ziyarar shahararren tsohon dan wasan Barcelona Raiko Garcia ya kai a ƙasarsu a watan Disambar bara. Hukumar ta ce gudunmuwa da shugaban Museveni ya bayar ya sa sun kashe euro 70,000 don amsan bakoncin wannan tsohon dan wasan Barcelona wanda ya shigo ƙasar Uganda don bunƙasa harkokin wasa da kuma naɗashi jakadar yawon buɗe ido a ƙasar Uganda a can ƙasar ta Spain. Kwamitin zartar da hukunci a kan bincike na biyu da aka yi da neman sanadiyyar mutuwar 'yan kallo 96 da suka mutu a wani bala'i da ya faru a Hillsborough a lokacin da Liverpool take fafatawa da Nottingham Forest a nan Hillsborough a shekarar 1989. Kwamitin ya ce magoya bayan Liverpool ba su da laifi a wannan babban bala'i mafi girma a tarihin wasa a ƙasar Birtaniya. A cikin watan Afrilu shekarar 1989 ne 'yan kallo 96 suka mutu a yayin da wasu kuma ɗaruruwa suka jikata a karawan wasan kusa da na ƙarshe na zakarun nahiyar Turai tsakanin Liverpool da kuma Nottingham Forest. A Ghana kuwa ƙasar tana shirin bikin ranar tuna babban bala'i da ya faru a tarihin wasan ƙasar inda 'yan kallo 127 suka mutu a lokacin da manyan kishiyoyin League ɗin Ghana da suka hada da Accra Hassafou da kuma Kumasi Asantekwatakwa suka kara a shekarar 2001. A wani bincike da aka yi na wannan lokacin an ɗora wa 'yan sanda laifi cewa su ne suka wuce gona da iri wurin hana rashin ɗa'a da wasu 'yan kallo suka yi a lokacin wasan inda suka yi amfani da barkonun tsohuwa don tarwatsa masu rashin ɗa'a. Tun lokacin da wannan lamari ya faru akwai shagulgula na tuna wannan rana da ake yi a ƙarƙashin jagorancin shugaban Asantekwatakwa na wancan lokaci Herbert Mensah. A cewar Herbert Mensah dai bukin na wannan shekara zai yi daban da abin da aka saba gani saboda akwai wasu yara guda biyu da za su fito daga ƙasar Afirka ta Kudu wanda su kuma iyayensu suka mutu a cikin irin wannan bala'in a wannan shekarar 2001. Baba ya kuma iri sashen Hausa na muryar Amerika.
Yanzu kuma sai sharhi muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Amurka da kasar Vietnam na ƙara zurfafawa da faɗaɗa dangantakarsu a fannoni da dama. A jawabin da yi wa ɗaliban jami'a a Vietnam, mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi magana akan buƙatar amfani da al'adu domin bunƙasa harkokin kasuwanci da kuma yadda dukkan ƙasashen da jama'a za su ba da gudunmuwarsu wajen rungumar waɗannan aƙida. Idan ƙasar Vietnam tana so ta kasance shugaba a harkokin fasaha da ƙirƙire-ƙirƙire, ya zama wajibi ta ƙarfafa tsarin ilimi da zai inganta tunani mai amfani da ƙirƙire-ƙirƙire da gwaje-gwaje. Haka kuma, harkokin kasuwanci da ƙirƙire-ƙirƙire na samun haɓaka ne a inda ake da yanayi ko manufofi da suke a bayyane, da bin doka da oda da kuma dokar ƙasa da ke ba da kariya ga duk wani mai fasaha ko ƙirƙira, tare da dokoki da ka iya ba kamfanoni damar iya yin gogayya da juna. Aikin da ke gaban ƙasar Vietnam shi ne ta haɗa ci gaban tattalin arzikinta na shekaru 20. Amfanin yin hakan shi ne ta hanyar haɗa hannu wajen yarjejeniya tsakanin ƙasashen yankin tekun Pacific, wanda Vietnam na cikin ƙasashen asali na farko da suka rattaba hannayensu wajen girkata. Yarjejeniyar TPP yarjejeniyar kasuwanci ce da za ta kawo kashi 40 cikin 100 na tattalin arzikin duniya da kuma haɗa kan kusan rabin ƙasashen kudancin Asiya tare wajen ayyuka da muhalli da kuma kare kayayyaki da aka ƙirƙira a faɗin duniya. Wani daga cikin hanyoyin samun nasarar tattalin arzikin ƙasar Vietnam ita ce girmama haƙƙin bil'adama, tsayar al'ada harkokin kasuwanci, a cewar mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka Blinken. Ba ta misaltuwa idan babu cikakken ‘yancin da damar da jama’a za su saki jiki domin cimma burinsu da bayyana ra’ayoyinsu da kuma aiwatar da burinsu a rayuwa. Amurka na kira gwamnatin Vietnam ta saki kuma ta daina cin zarafi da kamawa tare da gurfanar da ‘yan jarida da masu rubuce-rubuce a shafin yanar gizo da shiga harkokin ƙungiyoyin fararen hula ko ɗalibai masu ƙoƙarin cin moriyar cikakken ‘yancinsu. Kuma da ƙarshe, a matsayinta na zama wani ɓangaren tattalin arzikin duniya, Vietnam tana da rawar da za ta taka tare da Amurka da sauran ƙasashe a ƙoƙarin shawo kan matsalolin wanzar da zaman lafiya, zuwa fasakorin namun daji da kyautata tsaron iyakokin teku da sauyin yanayi da kuma amfani da makamashin nukiliya da zai taimaka wa lafiyar jama'a. Amurka a shirye take ta yi aiki kafaɗa da kafaɗa da Vietnam. Wannan shi ne sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To, kafin mu ƙarƙare shirin ga labarai a taƙaice.
Takaice, babban ɗan takarar kujerar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican tana Amurka Donald Trump ya yi kira yau Laraba a kan yin muhimman canje-canje a fannoni, wato a manufofin harkokin waje na Amurka, waɗanda za su sa muradan ƙasar kan gaba. Yana mai ƙirarin cewa a halin yanzu manufofin duk shirme ne kawai. A yau Laraba, dakarun Iraki suka sake kai hari a kan tungan mayakan ISIS da ke Mosul, inda suke ƙara danna zuwa cikin garuruwan da ke kudu maso gabashin birnin da suka ji jiki daga hare-haren jiragen sama na ƙasa da ƙasa waɗanda aka kai. An kai tsawon makonni ana kai hare-haren biyo bayan cirjiya mai ƙarfi da dakarun Iraki suka fuskanta bayan da suka ƙwato ƙauyuka uku cikin takwas daga hannun mayakan ISIS. Wani harin ƙuna bakin wake ya raunata aƙalla mutane 7 a arewa maso yammacin birnin Bursa da ke ƙasar Turkiyya, sanannen wurin da masu yawon buɗe ido ke kai ziyara. Hukumomi sun ce wata mace ce ta tarwatsa kanta kusa da babban masallacin birnin, ita ma kuma nan take ta sheƙa lahira. Nan take dai ba a samu wanda ya ɗauki alhakin kai harin ba. Ƙasar Turkiyya ta sha samun hare-hare a cikin wannan shekarar.
To, masu sauraro, duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu baki ɗaya a yau, amma za mu sake dawowa gobe da izinin Allah, inda za ku ji wata tawaga abokan aikinmu da wasu labaran da ɗumu-ɗumunsu. Yanzu a madadin Maryam Dauda ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni, sai injiniyanmu Mr. Aidin da kuma abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri da yake tare da mu a yanzu nan. Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.